إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 21 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 4 ga watan march shekara miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 6 cikin jerange darussa daga lissafin ma'alimus sunna annabawiyya wallafar malam al-sheikh Salih ibn Ahmad Ash-Shami Allah ubangiji saka mushi alkhairi wannan karatu da muke mushi take da taqribus sunna baina yadayil umma kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama izuwa ga al'ummarsa Allah ya sa mu dace zamu tashi kai tsaya inda malai yake cewa babul islami yahdimu ma qablahu babun dake bayani akan cewa musulunci yana rushe abinda yazo gabanin sa ma'ana idan mutun ya musulunta duk abinda ya abaya na shirka da kafirci da saban Allah da zunubai Allah subhanahu wataala zai rushe masa waɗannan munanan ayyuka ba za a tuhume shi da su ba wannan ya daga cikin alkhairin addinin musulunci ga wanda ya tuba ya bi Allah malam yace al-ibn shumasa al-mahri qala hadarna umar hadarna amr ibn al-asi وهو في سياق سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على ذلك على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فالأبايك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا أمر قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تسحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي وانا حديثي ما لن يتشيد عن ابن شماسة المهري داك ابن شماسة المهري يقال يتشي حضرنا عمر بن العاصي منذ من ترد صحابي عمر بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت yana cikin gargara mutuwa ta kusa halarto masa fa baka tawilan yayi kuka da yawa wa hawwala wajhahu ila aljidari ya juya fuskarsa zuwa ga bango faja'al ibnuhu yaqulu sai dan sa ya dosa ce masa ya abata ya kai mahaifina amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama bikaza ashe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama baya maka bishara da kaza ba amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bikaza ice ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya maka bishara da kaza ba qala yace fa aqbala bi wajhihi sai ya sake juyowa fa qala sai yace inna afdala ma nu'iddu shahadatu alla ilaha illallah lalle mafi falalar abinda muke guzuri da shi zuwa lahira abinda muke tanaji shine shaida cewa babu abun bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah da shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne inni kad kuntu ala atbaqin salasin yace da na kasance a matakai ɗayan uku mataki har guda uku mataki na farko laqad ra'aytu ni yace da can na kasance wama ahadun ashadda bughdan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni babu wanda ya kai ni kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato san da yake kafiri kenan wala ahabba ilayya an akuna qadista tamkantu minhu faqatantu kuma babu abinda nake kauna a lokacin fiye da na samu dama kawai na kashe shi kowa ya huta falau muttu ala tilkal hali lakuntu min ahlin nari yace da na mutu a wannan lokaci a zamanin da nake ba ma guje kafiri makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to da dan wuta ne ni kai tsaye falamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi ana nan sai Allah ya sanya musulunci a cikin zuciyata to a lokacin nan ataitu rasulullahi ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai nazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai nace da shi ubsud yaminaka fal ubayi yaka mai ko hannunka na dama in yi maka caffa qala yace faqabattu yadayya yadiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙo hannu ni kuma kawai sai na janye hannu na kaman ya fasa qala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi malaka ya amun me kuma ya faru da kai qala yace qultu sai nace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aradtu an ashtarita ina so ne kafin ne maka caffa din ina da sharadi ina da condition qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi tashtarit bimaza menene sharadin da kake so ka kawo qultu sai nace an yughfarani sharadi na shine in ne maka mubaya za a gafarta mini duka zunubaina na baya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu yuda ma kai baka san cewa musulunci yana rugurguje dukkan zunuban da aka yi gabanin shiga musuluncin ba wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha dama kai baka san hijira tana ruguza duk abin da ke gabanin ta ba wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu haka ran kuma baka san cewa aikin haji da mutun yayi shi ma yana ruguje mishi zunuban da ya kafa aikin hajjin ba wa ma kana to wannan shine mataki na farko kenan amin na biyu kai wato da yayi musulunta mun ji na farko da yake kafiri mataki na biyu da yake musulmi bayan da yayi musuluntar nan yace wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to daga nan kuma babu mutumin da na kaunata kamar da na kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala ajalla fi aini minhu babu kuma mutumin da ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idona wama kuntu utiqu an amla'a aynayya minhu yace bana iya hada ido da shi ijlalan lahu saboda girmama shi da nake walau su'iltu an asifahu ma aqabtu yace wallahi da za a tambaye ni na siffanta kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da bazan iya ba li'anni lam akun amla'u aynayya minhu saboda bana hada ido na da nashi walau muttu ala tilkal hali da na mutu a wannan halin farkon musulunta ta sannan nake musulmi ba ni da matsala yace la rajautu an akuna min ahli janna to da zan yi fatan in dace da samun aljanna thumma walina sannan sai muka zo muka yi shugabanci ashiya'a aka samu shugabanci iri daban-daban ma adri ma hali fiha ban san irin abubuwan da na aikata ba na ba zan iya tantance abubuwan da ya akai ba fa idza ana muttu yace to idan na mutu fala tashabni naiha kada a sake wani ya raka ni tare da kukan mutuwa wala narun kar kuma a raka ni da bakin wuta fa idza dafa'tumu dafantumuni idan ku gama rufe na a kabari na fa shunnu alayya turaba shannan kuma yamman da ƙasa a cikin natsuwa da hankali yace summa aqimu haula kabri sannan ku tsaya a bakin kabari na qadara ma tunharu jazurun gurgurdan tsawon lokacin da za a yanka raquma wayuqsamu lahamuha har a gama rarraba namanta hatta asta'anisa bikum ina so ku tsaya ne dan na zama ina jin ba na jin kadaici saboda samuwar ku a wajen wa andura madha uraji'u bihi rusula rabbi kuma dan samu halin sanin abinda zan amsa wa mala'iku yan sakon Allah ubangiji na wanda za su yi mini tambaya wannan hadisi kamar da malai ambata al-imam muslim shi ya ruwaito shi yana daga cikin afrad da muslim ya kadaice da shi banda sauran ashabul kutubi as-sita wannan ke kuma kuma farkon hadisin daga inda yake cewa an ibn shumasa al-imam an-nawawi yake ce ai yace ana cewa shumasa ai mashinun damma ana cewa kuma shamasa ai mashinun fataha sa'a a wannan mutum mai suna sunan shi Abdurrahman ibn Shamasa ko Shumasa ibn Dhi'ibin Abu Amr tabi'i ne shi rutu wannan hadisin ya da hadisi a cikin Sahih Muslim da kuma Al-Kutubul Arba'a Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah a cikin Asabul Kutubus Sita Bukhari ne kawai fitar da hadisin sa ba yace daga sahabi Amr dan As wane ne Amr dan As a takeice kwarai da gaske Amr dan As sunan shi kenan Amr ibn al-As ibn Wa'il as-Sahani ana cewa ibn al-Asi a saka ya'un ayi a cika madda ko kuma ibn al-Asi da kasr duk ana iya fadi amru mai wawun na tamyizi tsakanin Umar da Amru sahabi ne cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana mishi alkunya da Abu Abdullah dan shi ne shine Abdullah dan Amru dan As ɗaya daga cikin sahabbai manya wajen riwayar hadisi wannan ya daga cikin wato mutane waɗanda ake ziga su ake bada labarin su shi Amr dan As wajen kasancewa shi dahiya wato mutum da ya iya shirye-shiryen duk wani abu da ake so a shirya ya iya planning ya iya managing situations kamar a ce irin dan siyasa ko wani shugaban campaign ko wanda ka sani ya iya shirya duk wata harka wanda ake so a ci nasara ya iya coge ana kuma buga misali da shi wajen zurfin tunani da kaifin basira ya rasu ne a shekara ta 43 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ɗaya daga cikin zantuka shahararru sa'ad da ya rasu shekarar shi 99 a duniya ma wannan mutumin yana daga cikin sahabbai da suka shiga cikin harkar siyasa kuma ya tara dukiya ya yi arziki mutum ne mai wadata kwarai da gaske ya yi hijira ne a farkon shekara ta 8 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da abokan shi Khalid ibn al-Walid da kuma Uthman ibn Talha wannan da ke rike da kuba ta wato makulli na Ka'aba din suka yi shawara suka yi hijira suka zo suka musulunta shine wannan kisa da muka ji wani bangare a cikin ta a cikin wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim su rawaito hadisai guda uku da suka ittifaki daga shi Amr dan As sannan Muslim ya kadaita da hadisai guda biyu ɗaya daga cikin su shine wannan Bukhari ma ya kadaita da hadisai guda biyu a jumlace yana da hadisai a musnadin sa kamar hadisai 40 ko makamanta haka sannan a mawaki ne yana da waƙoƙi kala daban-daban masu kyau masu daɗi kwarai da gaske shine sahabin da ya bude ƙasar Misra shi kawo musulunci ƙasar Misra a zamanin sahabi Umar dan Khattab radiyallahu anhu shi ya kafa garin Fustat wanda ɗaya daga cikin birane ne a ƙasar Misra wanda daji ne inda ya da zango to Fustat din rumfa shine Fustat an samu wannan sunan daga rumfa da ya kafa tashi ta komandan wannan yaki aka samu sunan garin ina fata mun gane wannan al-Imam Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala ya yi mushi take bari ku ji abin da Zahabi yake faɗa game da shi yace wa kana min rijali quraish Amr dan As yana daga cikin mazaje gwaraza a Qurayshawa ra'ayin wajen zurfin tunani wa daha'an da iya shirye-shirye na kamar shirin da ake bukatan wani makirci ko da za a ci nasara a kan abokin gaba ko da za a yi yaki ko makamantansu wa hazman kuma da wajen kwazo yana daga cikin mazajen da Quraishawa suke ji da su wajen kwazo wa kafa'atan da kuma kasancewa shi isasshen mutum wa basaran bil hurubi yana daga cikin kuma wanda suke suna da kwarewa sun san sirrin yaki domin ya tabbata a tarihin sa idan ya je yaki da kanshi yake zuwa yayi leken asiri shi a matsayin shi na commander shi yake badda kama ya shiga cikin abokan gaba ya je da kanshi ya leko asirin su baya aikawa da kowa yakan shiga duk inda ba su tsammani kuma ya fito lafiya yana da yana daga cikin sufofin shi shine wannan kasancewa shi masanin yaki wa min ashrafi mulukil arab kuma daga cikin gwaraza cikin sarakunan larabawa wa min ayanil muhajirina daga cikin kuma manya-manyan muhajirai wallahu yaghfiru lahu zabi yace Allah ubangiji ya gafarta mishi wa ya'fu anhu Allah ya mishi afuwa walaula hubbuhu lid-dunya zabi yace ba dan abin da ya bayyana a cikin dabi'arsa na san duniya san mulki san sarauta shiga rigingimu na duniya da rashin wato taka tsantsan game da al'amarin duniya wa dukhuluhu fi umurin da shiga cikin rigingimu rigingimin da aka yi na tsakanin Aliyu da Muawiya yana daga cikin wato kace principal a abin nan participants wanda suke suna da ruwa da tsaki akan dagwalgwalar rikicin ina fata mun gano kun tuna mun karanta wannan a cikin wato hikmatu minat tarih yana daga cikin waɗanda suke sune uwa sune makarbiya a cikin rikicin yace da ba dan wannan ba la saluha lil khilafati to da ya kai a ce zai iya zama halifa musulmai ma fa inna lahu sabiqa laysa li muawiya kuma ana batun waye riga musulunta wake gaba gaba to yafi muawiya domin shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin komandan yaki annabi ya taba tura shi komandan yaki kuma bayan musulunta shi ya samu shiga sosai a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shine ma ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyur rijali ahabbu ilayka yace ina tsammanin annabi zai ce ni ne saboda yadda naga yana girmama ni yana mutunta ni yana jana a jika yana sakin jiki da ni sai ya dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son shi fiye da kowa to shine sai ya wannan tambayar da annabi bashi ansa sai ya ce Abubakar sorry Aisha sai ya ce a ina nufin cikin mazaje sai annabi ya ce babanta sai tsamanin ko zai zo annabi ya ce to daga wannan fa annabi ya ce Umar daga Umar fa ya ce Usman shine ya ce wa adda rijalan annabi ya faɗi wasu mazaje ya ji ba a faɗe shi ba to sai ya hakura ya gane akwai maza a gaban shi to saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya mu'amala kowa in annabi ya mu'amalance shi sai ga kamar shine na gaba gaba wannan ya daga cikin mu'amalar da ya kamata musulmai su koya daga cikin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka mu'amalanci kowa da mu'amala ta girmamawa wannan zai bada labari zai ce gaskiya ka girmama shi ka mutunta shi wannan kuma ko ka san mutum ko baka san shi ba ko ka san matsayinsa ko baka san matsayinsa ba domin Allah da ya halicci mutum ya ce ya girmama shi wala kad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr to ka girmama abinda Allah ya girmama amma dan as wannan sifata da sayyidina da al-imamu az-zabi ya masa ya takaita mana labari ne game da al'amarinsa domin da gaske ne ya shiga cikin wannan rigingimu kuma ko da aka zo sulhun yana da gaske wanda suka yi ruwa da tsaki wajen sulhun bai tabbata ba kuma kafin ya shiga rigimar sai da ya shawara ya ga ina ne in ya shiga zai samu matsayi yake ga ƴaƴan shi cewa ina so in shiga rigimar nan ba zai mu zauna gefe ana wannan rigimar mu ce mu yan kallo bane domin ta shafe mu yace to amma ban san ina zan shiga ba in na shiga wurin Aliyu to kawai zai ce ne ni ordinary floor member ne ban da wani matsayi yace amma na je gun Muawiya na tabbata za a bani babban matsayi yace duk haka me kuke ganin shawara suka ce mishi to in dai ba za ka hakura ba to muna gagarar ka ba Aliyu yace a ba zan ba Aliyu a wannan rigimar ba ba abin da zan samu na bi shi da ka yi tafi gun Muawiya kuma da ya sai da ga Muawiya karar cewa wannan rigimar kai ka san dan duniya kake ita dan haka zan goyi bayan ka amma da sharadi zaka bani abin da ni ma zan cewa na mora shine aka bashi sarautar Misra wannan duka al'amura ne na rayuwa da baka rasa dan adam dashi amma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki ne kuma abin girmamawa ne amma waɗannan abubuwan wasu abubuwan da suka faru a zamanin da suka faru manzo Allah baya duniya rayuwa ce ta duniya ta hukunta haka ina fata mun gane wannan al-imamu ibnu asakir ne dimashki a cikin littafin tarihu dimashka ya tsawaita tarihin amru dan as tarihin shi da labaran yaƙe-yaƙen shi da hikimominsa da waƙe-waƙensa haka Adh-Dhahabi a cikin Tarikhul Islam ya tsawaita, haka kuma a cikin littafin shi Siru Alamin Nubala da bai tsawaita kamar can ba, haka Ibn Kathir a cikin Al-Bidayatu wan Nihaya, haka kuma Ha'ilah Adh-Dhahabi a cikin tafin shi mai suna Siratu Umar wanda littafi ne daban na Dhahabi, haka kuma har ila yau a cikin Al-Maghazi, Al-Maghazi na Dhahabi cikin wato farkon Tarikhul Islam kenan. Sahabi ne shararre cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cikin yan siyasa, cikin muhajirai, wannan kenan. To sai suka zo suka tarar da shi a cikin gargaran mutuwa a ƙasar Misra din, yana matsayin wannan gwamna na Misra, sai mutuwa ta halarto mishi, da suka je fabaka tawilan, sai yayi ta kuka, yayi ta kuka, wa hawwala wajhahu ila jidari, har ya juya fuskarsa, ma'ana yana kwance akan shimfiɗi ko kan gado, an zo an zauna a gaban sa, da yayi kuka yayi kuka, sai ya juya ya kalli bangoma, baya so su ga kukan da yake, sai dan shi Abdullahi yake ce mishi, haba baba, ashe kai ba annabi ya maka bishara da kaza da kaza ba? Malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga mara lafiya da ake ganin alama ajalin shi ya halarto, ana iya tana mishi abubuwan da yake da suna alkhairi na falala, dan wato ya samu kyakkyawan tunani game da Allah subhanahu wataala, shi kuma kar ya sakankance ya kasa tuna matsalolin shi, kamar yadda zamu ji shi wannan bawan Allah, wannan sahabi ya tana abin da ya taba yi wanda yake shi ma ya san ba haka ya kamata yi shi ba. To yace sai yake ce musu, yace mafi falalar abin da zamu tanaji da shi mu isa lahira lafiya lau, shine shaida cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah, da shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne, wato kalmar shahada ita ce abu mafi daraja da zaka rika in ka je lahira ka ci nasara. Da haka ya kai dan uwa musulmi, yi kokari ka rike kalmar shahada lafiyayya, ya kai wanda ba musulmi ba, kai ka tuba ka shiga musulunci, dan ka samu ka tsira ka gama lafiya duniya ka je lahira ka tsira. Kalmar shahada ita ce abu mafi daraja da musulmi zai rike. Yace na kasance da na taka matakai guda uku, ina mataki na farko, na tsallaka mataki na biyu, na tsallaka mataki na uku, da shine ya mana summary din waɗannan matakai. Mataki na farko san da yake kafiri, san da yace ya kasance ya fi kowa kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ke nuna mana yadda kafirai suke kin annabi sallallahu alaihi wasallam. Za kuma kiyayya, karka tsammanci daga kafa, karka tsammanci gaskiya ko adalci, karka tsammanta daga kafirai. Kafirai suna kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kuma har yanzu haka suke kafirai da dukkanin nau'o'insu, sawa'un maguzawa ne zuriyan kamar su mutanen Makka din, sawa'un Yahudi ne kamar Yahudu a Madina, sawa'un munafikai ne kamar munafikai a Madina, sawa'un sauran kafirai irin waɗanda muke gani yanzu, turawansu da bakaƙen fatansu da sauransu, dukkaninsu sun haɗu akan kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma suna kin shi ne saboda ya kawo gaskiya, ba dan ya cancanta a kin shi ba. Aka san haka mu ko musulmai muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wajibi ne kuma kaunace shi iyakar kauna. Yace na fi kowa kyama da kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma na fi kowa tunanin ina ma zan gan shi da gani sai shi in kashe shi kawai kowa ya huta. Haka kafirai suke kokari sun yi wannan attempt din ba ɗaya ba ba biyu ba. Kafiran Makka sun yi a sanadiyar haka ma yi hijira, kafiran Madina munafikai sun hada kai da Yahudawa sun yi wannan attempt din, Yahudawa sun yi attempt haka da yaje anguwarsu suka ce bari su je hudu sai kawai su halaka shi kowa ya huta. Sannan daga baya suka zo suka ba shi guba a cikin nama, wannan gubar ita ne sanadiyar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan da ya gatsa nama, sai aka aika mala'ika ya gaya mai cewa akwai guba. Ya tambayi matan, me yasa kika ba ni nama mai guba? Ta ce idan kai annabi ne Allah zai kiyaye ka, idan kai ba annabi bane ka mutu kowa ya huta. To amma ya riga ya ci nama, Allah cikin hikimarsa wannan dafin kaɗan da ya shiga cikin jikinsa, to shine har lokacin rasuwa sai yake cewa ina jin wannan dafin yana taso mini, duka hadisan suna cikin Sahih Bukhari. Da haka suke da wannan muguwar wato kiyayyar, in ba su samu halin kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sai su attempting ya za su kashe addininsa, shine za su ta aiko da fitintunu iri daban-daban, da shubuhohi, da tsare-tsare, da wasanni, da rigingimu wanda za su kawar da hankalin musulmai daga asalin musulunci. Sun dade suna wannan tunanin da kokarin ya za a yi su kawo addinin musulunci tangarda, amma alƙawari ne na Allah subhanahu wataala cewa sai ya kai labari da kamar da Allah yake cewa innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah kafirai suna ce da dukiyar su dan su katange daga samun addini ya kai Allah yace fasayunfikuna za su ci gaba da ce da dukiyar nan thumma takunu alaihim hasaratan thumma yuglabuna za su ta kashe dukiyar su ta zama musu asara da bakin ciki sannan kuma za a ci nasara akan su duba ga yadda kafirai suke kokarin kawo duk wani abu da zai rikita rayuwar musulmai ta kowane fuska ta fuskar tattalin arziki kimiyya da fasaha kere-kere harka abinci harka lafiya yaƙe-yaƙe komai da ake kawowa sai an yi tunanin ya za a yi a illata duniyar musulunci Allah ne kawai yake karewa tun da can ba waɗannan kafirai nan kusa ba tun su hola ku sun yi niyyar su karar da musulmai gabaki ɗaya Allah bai nufa ba haka na bayan su haka a ƙasar Andalus haka ainihin wato a yaƙe-yaƙen da aka yi nan kusa yaƙoƙi na yaƙin duniya da makamantansu da haka alƙawari ne na Allah dan ya tabbatar da addinin shi kamar yadda ya alƙawari kamar yadda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin muslim cewa na rantse da Allah wannan addinin sai ya kai duk inda hasken rana yake kaiwa to kuma har yanzu ba a kai ga haka ba da haka musulunci ba zai gushe ba yana ci gaba da bunƙasa ne Allah ya sa mu dace to wannan shine mataki na farko yace inda ya mutu a wannan lokacin ya tabbatar shi dan wuta ne saboda ya mutu kafiri kenan yace ana nan sai Allah ya sanya mishi san musulunci a zuciyarsa kamar yadda muka ambata da shi da abokinsa Khalid ibn al-Walid da ɗayan abokinsa Uthman dan Talha suka tashi suka zo Madina suka zo musulunta to da aka zo Madina wajen musulunta har ya miƙawa Annabi sallallahu alaihi wasallam hannu yace bari maka mubaya sai yace sai na janye hannuna sai manzo Allah yace yayi dai sai yace ina da sharadi to sharadin shine yace sai dai in an yarda duk abin da nayi a baya na lalata da rashin imani da kafirci to za a yafi mu sai Annabi yake ce mishi kai baka san kaza ba wannan tambaya ne ta kariri wato tabbatarwa ne ai musulunci yana ruguje duk abin da zo a bayan shi to shine mawallin shahid idan mutum ya musulunta yau duk abin da yayi a baya an yafe mishi Allah ya yafe mishi karkashin haka ba daidai bane a dinga goranta mai a ce mai tsohon kafiri ko tsohon ba ma guje ko tubabbe wannan ba daidai bane kowa tubabbe ne kowa da ka gani tubabbe ne kai ma da ba abincika za a yi binciko ga kakanka da ya shiga musulunci da haka ba daidai bane maguzanci ne ya daga cikin maguzanci a dinga sukan mutum bayan ya shigo musulunci wannan yana kore wasu daga ganin sha'awar musulunci sai su faɗa cewa to ai ko mun musulunta za a dawo ane mana gori cewa mu ba haifi mu aka yi a cikin musulunci ba hasali ma kirista idan ya musulunta ko ba yahude yana da wata falala wanda kai da aka haifa a musulunci ba ka da ita shine duk aikin da ya yi a musulunci zai samu ladan ninki biyu ne ladan gasgata Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma ladan gasgata Annabi Isa kuma Annabi Isa ya ba musu wasiya cewa idan Muhammadu ya zo sallallahu alaihi wasallama ku yi imani da shi wa rasulun yati min ba'di ismihi Ahmad to dan haka sai ya gasgata duka biyu sai ya zama shi yanzu annabawa biyu yake bi yana da ladan bin Annabi guda biyu sai kuma kana ladan bin Annabi guda daya dan haka yana da wata falalar da baka da ita in ya iya gamsuwa da musulunci har ya shiga sannan kuma baya ga musulunci haka nan hijira mutum ya bar garin kafirci ya koma garin musulunci hijira kenan ta jiki ko hijira daga aikin barna zuwa aikin alkhairi hijira daga sabo zuwa biyayya Allah duk wannan shi ma yana ruguza abin da yazo a gabanin sa a kafin shi haka nan aikin hajji wanda diye aikin hajji lafiyayye to zai samu lada wanda za a gafarta mai dukkan zunuban shi na baya shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ranar da shedan yake bakin ciki a duniya duk shekara kamar ranar aikin hajji saboda zai je wurin aikin hajjin nan yayi ta kokarin bata wa mutane aikin hajji dan haka zaka tarar mutane da dama sun je aikin hajji ba sa yin abin da ke kansu za su samu matsaloli iri daban-daban amma sai Allah ya bada sanarwa ranar Arafa din nan yace to ya gafarta wa duk wanda ya tsaya Arafa din nan ko mun kuskuren da ya samu ko rashin ilimin sa ko na kasar da ya samu wajen cike a tsayuwarsa ko da minti ɗaya zai tsaya a Arafa din nan a ce ya iso ne gab da magariba yana zuwa wurin rana tana faduwa Allah ya ce duka ya gafarta wa kowa da kowa ya maida su kamar randa iyayensa suka haife su to sai shedan ya ji bakin ciki mai yawa wannan hadisi yana nuni zuwa ga matsayin waɗannan abubuwa guda uku musulunci da hijira da aikin haji suna da matsayi babba wajen gafarta dukkanin zunubai sannan kuma kowane ɗaya daga cikin su yana rushe abin da ke gabanin sa na ainihin wato sabon Allah. To wannan sabon malamai suka ce ana magana ne akan zunubai tsakaninka da mahaliccinka, amma banda wato haƙoƙin bil adama bayin Allah, waɗannan su ba aiki bai kankare su, istighfari bai kankare su, su sai an je lahira za a yi kakara, wato za a ɗauki lada da zunubi a dinga musaye su, su waɗannan da haka ake su, cin dukiyar mutane, cin naman mutane, zaluntar su, duk wani abu da ya zama laifi ne da kai ta fuskar cutar da bayin Allah. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama sai an yi fitowa da kowa haƙƙinsa akan wanda ya cuce shi. Annabi ce kai ba ma mutane ba, hatta dabbobi sai an fitar da haƙƙin dabba mara ƙaho wadda akuya mai ƙaho ta tunkuye ta, kafin a ce musu kunu turaba su ma sai an musu wannan. Annabi ya ce kaga kuma babu zinariya babu azurfa, innama hiyal hasanatu wasayyi'atu. To wannan sai an je lahira, wannan ko shahada ce mutum sai an je lahira. Sai dai idan Allah ya so ka da falala, ya so ya tseratar da kai, sai ya biya maka daga taskashi. Amma shi wanda ka cake shi, Allah ba zai ce wai kawai shikenan ya bar maka ba, ba za a yi haka ba. Ko mun gane yadda ka san ko a duniya ne akwai laifin da in kai sai gwamnati ta ce to ita bata yafe ba, ko da masu haƙi sun yafe. Amma idan wani laifin kai sai a ce an yafe gaba ɗaya, to haka a lahira ma haƙi. Don haka wannan ya nuna zuwa ga lalle mutum ya ɗauki izina wajen sana abin da yake. Kamar da muka ambata yana nuni zuwa ga ƙoƙarin sanyawa wanda yake cikin halin gargara kyakkyawan tunani game da makomarsa. Sannan wannan ya nuni zuwa ga gaba ta gaba da ya ce sai kuma na zo na fara girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama ba ma na iya kallon shi saboda girmamawa. Wannan shi ke nuni zuwa ga yadda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka san darajarsa, suke ganin girmansa da kwarjininsa, suke tsayawa su zauna a gaban shi. Ibn Mas'ud yake cewa kamar an sanya mana tsuntsaye a kan kanmu ba ma iya motsawa, saboda kunya da girma da suke gani na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yace to daga nan kuma sai nazo nan shugabanci, yayi gwamna, yayi shugaba a cikin harkar siyasa, yayi shugaban jam'iyya, yayi kaza, sun yi zaman sulhu, an yi mitin, an yi wane ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta a baya ya nuna hadarin da ke cikin shugabanci. To wannan hadisin na ƙara nuna mana wannan hadarin da ke cikin ka rike mukami kowane iri. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matul murdi'a wa bi'satul fatima. Mutane suna jin daɗin duniya da ke ba su dama su rike mukamai, amma Allah wadaran ranar da za su rabu da mukamin nan, suna nadama ran da za su rabu da mukamin tun a nan duniya da kuma alkiyama, idan suka ga irin wato ta'annatin da suka jawo kansu a sakamakon wannan rike mukami. Yace na rike mukamai, na yi ayyuka, inda na mutu a wancan halin, hali na biyu, yace to da ina fatan aljanna. Kaga anan bai yanke karara ba, da ya mutu a san da yake kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bai shiga cikin wata rudani, wani rudani ko targima ba, yace da ina fatan ya zama hakan, ya zama sanadiyar tsirata. To amma ina sai aka samu yanayi wanda ainihin wato aka samu matsaloli. To wannan da wannan malamai suka ce kenan sahabbai wanda suka mutu ba tare da sirrin suke rigiman nan ba, to sun fi samun zaman lafiya kai da sauran. Daga su kuma sai wanda suka shiga cikin lokacin amma ba su shiga rigiman ba, irin su Abdullahi dan Umar, irin su Muhammad ibn Maslama, irin Usamu Musa al-Ash'ari da makamantansu, mun sha yin magana a kansu. Wanda ya guje ma fitina to ya fi wanda ya shige ta. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fitina ta zo, wanda yake zaune ya fi na tsaye falala, wanda yake tsaye ya fi wanda ya tafi inda ake yin ta falala, wanda ya tafi inda ake yi ya fi wanda ya tambaya ya ce me ake yi, wato wanda ya tsaya kallo kawai ya fi wanda ya tambaya me ake yi, wanda ya tambaya ya fi wanda ya participating ya shiga, shi ma aka yi fitinar da shi. To su kuma duka waɗannan, wanda ya kirkiro fitinar kuma ya fi su shiga matsala, wanda ya zama shine ummul haba'isa na sanadiyar kirkiro musulmi ta fitina. Ina fatan mun gane wannan. Yace to sai gashi yanzu na shiga rigingimu iri daban-daban. Sai yace idan na mutu, ya ku ƴaƴana, idan na mutu to ba na so wata mai kukan mutuwa ta bi ni. Wato wannan yana ishara ne zuwa ga abin da aka sani na al'adarsu, cewa kukan mutuwa mata suke, da aka yi kawo da na'iha. Wa yana nufin idan namiji ne baya yana kuka ba komai ba, ba kuma yana nufin cewa idan mace ce ba ta kuka ta yi raka shi ba mun yi wannan karatun a baya cewa mata ba sa raka ainihin gawoki idan haka yana hani ne zuwa ga abin da dama can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a cikin hadisi tabbatacce al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da al-Imam Ahmad duk sun rawaito hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya Hakim wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da mata alƙawarin cewa za su daina kuka mutuwa amma wanda suka iya cika wannan alƙawari ba su mata biyar ba karanta akamul janaizi na Sheikhul Albani rahmatullahi alaihi dan haka yace kada a raka shida wato wata mai kukan mutuwa kar kuma a raka shi da bakin wuta shi kuma raka mamaci da bakin wuta makruhi ne babu kyau saboda tafa'uli kyakkyawan arashi ana sa ran mamaci musulmi ya tsira daga wuta to baka raka shi da wuta ba ko kuma saboda cewa raka mamaci da wuta na daga cikin al'adun kafirai kristoci sune da an yi mutuwa za su kukkunna kendira su rike su tafi da su makabarta to wannan kaga duka biyun ababan ki ne kyakkyawan arashi ake so ba mummuna ba sannan kuma an haramta koyi da kafirai a cikin duk abin da suka kaita da shi na al'ada ko tsarin rayuwar su da haka yace kada a raka shi da wannan idan kuma aka rufe ni yace to ku zuba mini ƙasa a kaina wato fashinnu alayya turaba ku zuba mini ƙasa ashannu shine as-sabbu a zuba ƙasa a hankali a natse ana tsada a zuba ƙasa ta kan kabari kada a yi shi hauka-hauka wato ana tsa a gyara shi da kyau yace kuma sannan sai ku tsaya a bakin kabari na kar ku tafi gurgudan a yanka raƙuma ha haifa wata nuni zuwa ga mustahabbancin dadewa a bakin kabari musamman ga wanda ya san cewa wannan gawar tashi ce danka ne ko matarka ko babanka ko mijin kanwarka ko mahaifinka ko kawunka ko malaminka wanda dai da gaske mutuwar ta shafe ka kai aka waita ko to yana da kyau kar kai saurin tahowa ka tsaya kai ta'addu'a kana neman mara lafiyar nan amin mamacin nan sabati kana ta Allahumma sabbithu indal mas'ala Allahumma ghfir lahu warhamhu kai ta masa addu'o'i wannan aikin da za a yi wata kila ya dauki awa biyu yanka raƙuma da fedewa da rarraba naman ta yi dauki awa biyu to ko da baka kai awa biyu dai ka tabbatar dai kai abin da za a kira da suna ka dade musamman wannan zamanin da muke rayuwa abinda ake ce ma asrul sur'a zamanin sauri mutane cikin sauri suke koyon da gaggawa to sai ka rage wannan gaggawa dan kai mamacin addu'a ya amfana yace har dan na samu isti'inasi na samu kyakkyawan zama a cikin kabari na yana nuni zuwa ga cewa idan an kai mutun ziyara ko idan mutane suna tsaye yana jin baya jin kadaici sai sun tafi sun bar shi mamaci na jin duk abin da ke faruwa yace kuma na samu na iya bada amsa ga abin da za a tambaye ni to wannan yana nuni zuwa ga akwai tambayar kabari kenan kamar yadda sai suka tabbatar Imam Tirmidhi ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa masu tambayar nan su ne munkar da nakir za su zo su tambayi mutum game da Allah game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da musulunci game da aikin sa da sauransu sannan kuma wannan ya tabbatar da batu akan azabar kabari batu akan azabar kabari wanda ya tabbata a cikin aqida ta Ahlus Sunnah wal Jamaa Ahlus Sunnah suna kafa hujja da fadin Allah wa haqa bi ali fir'auna su al'azabi ne ko annaru su al'annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa ashiya wuta ana gabato musu da ita guduwan da safiya wa ashiyan da kuma maraice ana gabatar musu da wuta al-imamu dhahabi sorry al-imamu ibnu kathirin a cikin tafsirinsa ya kai to labarai da suke nuni zuwa ga cewa a wani zamani cikin zamunna an yi wani gari da ake ganin wasu tsuntsaye suna fitowa da safiya kafin maraice sai a ga sun yi baki kirin kamar sun kone goma sai a ga wasu sai aka tambayi wani malami sai malami yake cewa waɗannan tsuntsayen sune tsuntsayen da ake sanya rayukan alu fir'auna a ciki sune suke konuwa saboda konar da ake ma ainihin wato waɗannan rayuka kissa ce kai ba hadisi ne ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan to sai dai akwai iskaliya da malamai suka kawo game da wannan mas'ala cewa wannan aya makkiya ce da ta sauka a makka sannan akwai hadisi da ya faru na kissa wanda al-imamu ahmad ya ruwaito shi da isnadi tabbatacce da wasu riwayoyi a cikin wasu littafai waɗanda ba wannan ba wanda ka hada riwayoyin abinda zaka fitar shine cewa Aisha radiyallahu anha ta kasance tana da wata mata bayahudiya da ke zuwa gidanta tana ba Aisha aiki Aisha takan yi mata alkhairi da ainihin wato ihsani to kullun ne ta ce wa Aisha Allah ubangiji ya tsare ki daga azabar kabari wutar Aisha take ce mata ke ba wata azaba fa a kabari bayan ta faɗi wannan sai kuma ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah da gaske ne akwai azaba a kabari annabi ya ce babu azaba a kabari sai kuma bayan kwana 1 2 ko 3 sai aka masa wahayi sai ce wa Aisha lallai akwai azaba a kabari an mun wahayi cewa akwai azaba a kabari daka kaga kenan wato wannan ayar da ta sauka a Makka bata dilala akan azaba kabari da ake wa duk musulmi sai dai wanda ake wa kafirai kawai su wanda ake wa musulmi masu sabo hadisai ne suka zo da su hadisan nan kuma mutawatirai ne akwai hadisin da ke magana akan ana ma azaba ma wanda yake yin fitsari baya sutartuwa ko baya tsarkakuwa zamu zo mu ji su a gaba insha Allah akwai hadisin da su suna magana akan azabar da ake ma mazinata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansa a Isra'i dinnan an musu tsirara ana kona su a tanda da wanda ake wa magulmata wanda ake zuba su a cikin ainihin wato ake zaro harsunan su ana jan su kamar ana jan kaya da wanda ake zuba su a cikin abin nan kogi na jini ana malaikuna dukan su da kulaki dai yana cikin hadisi zamu zo mu gansu a gaban yana cikin radu salihin hadisin muslim ne shi ma to duk wannan ya tabbata ne a hadisai mutawatiri ne tabbatattuwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa cikin hadisin muslim manzo Allah yake cewa laula anta dafan walaula alla tadafan wallahi ba dan kada ku kasa birne gawokin ku ba yace wallahi la da'utu llaha an yusmi'akum shay'an min azabil qabr da na roki Allah ya ji yadda ku wani abu cikin azabar da ake wa mutane a kabari to amma annabi ce muka ji ba wanda zai kara rufe baban shi ko matar shi ko uwar shi ko yin shi ba wanda zai kara sai dai abu gawoki tawari a gari saboda bala'in da ke cikin kabari shi sa Aisha take cewa daga sanda annabi ya gaya mata wancan hadisin da muka ji na Imam Ahmad tace daga nan bai kara barin addu'ar da yake a cikin tahiyya ta Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil qabr wa min azabil qabr annabi bai fasa yin wannan addu'a a cikin sallar shi ba dan haka kai kokari ka dinga yin wannan addu'a kullum a cikin tahiyyarka tana da muhimmanci kwarai kuma ka kiyaye dokokin Allah dan ka tsira daga wannan ainihin azaba to malamai sun tattauna dai tattaunawa mai tsayi akan ainihin wato menene ma azabar kabari shin jikin ake yi ma ko ko ruhi shi dai ruhi an riga an tafi da shi ma'ajiya idan ƴan aljanna ne a ma'ajiyar ƴan aljanna Allah ka samu a ciki idan ƴan wuta ne a ma'ajiyar ƴan wuta to anan ake ma ruhin sunansa abin da ya shafe su shi kuma gangan jiki a cikin kabarin ake masa a cikin kabarin ake masa duk azabar da Allah ya so ai masa ko a kawo mishi ni'imar da Allah ya so ai masa har ila yau akan yi hujja da fadin Allah walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut da ma dai a ce kaga sanda azzalimai suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aidihim mala'iku suna shimfida musu hannu cewa akhriju anfusakum ku fuddo da rayukanku al yawma tujzauna azabal hun bima kuntum ta'maluna za a yi muku azabar wulakanci akan abin da kuka sanje kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haqqi kuna fadan abin da ba gaskiya ba ga Allah kamar da yake cikin suratul an'am za a yi wannan ma yana nuni zuwa ga azabar da za a fara yi wa wanda yayi aikin kafirci ko fasikanci ko munafunci tun daga wajen karbar rai Allah ka tsare mu a takeice wannan hadisi na tabbatar da azabar kabari da tambaya da kuma ainihin wato abin nan wato zuwan mala'iku akwai abin da ya shahara cewa wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a ba a mishi tambayar kabari wannan ya shahara sosai da sosai sai dai hadisin da ya kawo nan jama'a bai inganta ba hadisi ne mai rauni malamai sun tabbatar da ya da rauni dan za ji wannan magana garibiya ko yawa to mai rauni ne da aka karkatuna wai ka ce dan ka mutu ranar juma'a shikenan ka sha ai ranar juma'a kyakkyawan mutuwa ce daren juma'a kyakkyawan mutuwa ce ya daga cikin alama kyakkyawan rasuwa mutun ya rasa wannan lokacin amma cewa wannan yasa an yi fofitin an soke tambayar kabari to wannan ba daidai bane ba tabbatacce bane sannan hatta wanda ba mishi kabari na al'ada ba ma'ana ya mutu a ruwa ko ya mutu a gobara ko ba a ganshi ba ya bata ko makamancin haka har shi koda kifi ne ya hadiye shi to cikin kifin nan shine kabarin sa za a mishi tambayar kabari domin har mutumin da yasa aka narka shi gaba daya aka yi toka da shi aka watsar
sai dan Allah ya sa malaiku suka hade shi gaba dai aka sake tura shi aka sake mullin din shi aka tsire shi gaba Allah aka mai wannan tambayoyin hadisin na cikin sahih bukhari da muslim so da haka sai dai neman tsari daga Allah Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya sa mu gama lafiya to wannan kenan sai mu ce inda malai yake cewa wa an anasin qala jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullahi ma taraktu hajjatan wala dajja illa qad ataitu قال أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثلاث مرات قال نعم قال فإن ذلك يأتي على ذلك daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah ma taraktu hajatan wala dajja yace wallahi ban bar wani abu kankani ko babba ba shine fasaran haja wala dajja wato wani karamin laifi ko babban laifi babu wanda na kyare illa ataitu inda raina yaso sai nayi wannan laifin ina yi laifuka kala daban-daban manya da kanana qala sai annabi yace alaysa tashhadu an la ilaha illa allah kai ba ka shaida cewa babu sarki sai allah wa anna muhammadar rasulullah ashe baka shaida cewa annabi muhammadin manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam ba salasa maratin annabi ya tambaye shi wannan tambaya sallallahu alaihi wasallam hasso uku qala na'am yace kwarai na shaida qala fa inna dhalika yati ala dhalika annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kalmar shahada za ta danne wadancan zanuba duk zanubin da mutum yake inda yana shaida cewa babu sarki sai Allah to zai tsira insha Allah kaga dai wannan yace dajja haja wala dajja asalin haja wadajja shine alhaja masu tafiya aikin haji wadajja masu dawowa to akwai ra'ayi da la atruku hajatan wala dajja illa qada'tuha bana barin alhazai masu zuwa da masu dawowa face sai na musu fashi da makami sai na musu sata kaga na ya fito da abun fili kuma wannan laifin ma ya fure wasu laifuka da yake wata kila duk da haka annabi ya ce mishi in dai ya yarda Allah sarki ne shi kadai annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to ya tsira wannan hadisi malai yace yana cikin al-mukhtara hadisi mukhtara ta ad-diya'ul maqdisi haka na abu ya alama ya rutu shi a cikin musnadinsa haka ibnu khudaima a cikin kitabut tauhidi haka imamu tabarani a cikin al-mu'jamul awsat hadisi ne tabbatacce kamar yadda malai faɗa ne yace isnaduhu sahihun wannan yana nuni zuwa ga falalan la ilaha illallah da kuma yadda la ilaha illallah take narkar da zunubai domin ji abin da yake cewa ma taraktu shay'an min adh-dhunubi e da'atni ilayhi nafsi illa takaftu haka malamai suka fasara kamar yadda ibn juzayyah fasara a cikin littafin shi wato abin din sa al-garib garibul hadith na ibn juzayyah haka ibn qutayba da khatabi a duka nasu garibul hadith din haka duka suka fasara cewa yana nufin babu wani laifi daga cikin zinubai babba ko karami in dai raina yaji ina son nayi abin to sai nayi musulmi ne kuma wannan fa yake wannan laifuka dan haka yake tsoron me zai biyo baya wannan hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabbai mashhurai sunan shi Anas ibn Malik ibn Nadri al-Ansari dan kabilar Khazraj ne a cikin Ansarawa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban malami ne cikin masu fatawa masana Qur'ani masana hadisi kuma ɗaya daga cikin masu riwaya da yawa a cikin musulmai ana mishi laƙabi da Abu Hamza baban kabewa ko kankana saboda ta kato kankana da ya dauko yana yaro yana kokuwa da ita annabi ya sa mishi wannan alkunya rasuwarsa bisa zance mafi sanya rasuwar a mafi tsawon lokaci shine shekara ta 94 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine karshen sahabban da suka rasu a garin Basra daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya zo Madina ya tarar da shi yaro kankani dan kamar shekara 10 da ya zo wannan a gari maman shi take cewa duk mutane suna ta kaiwa annabi kyaututtuka da abin nan irin abin da ake taron baki da shi wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza kayan abinci kayan daki kayan bukatu ita kuma ba ta da komai ita zo da dan ta din nan Anas ta ce to ya manzo Allah ni ga kyautar da na kawo maka wannan dan nawa ya maka hidima da ka tun daga nan Anas yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima har iya rayuwarsa har iya rayuwar Anas ko rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ke masa hidima shi kuma annabi ya mishi addu'a ce Allah ka sa mishi albarka a dukiyarsa da iyalansa da gonakinsa da haka Anas yana da arziki yana da yawan iyalai akan idan shi ma ƴaƴan shi da jikoki sama da 150 suka mutu suka bar shi yana rai an taba wata annoba ta cinye mishi ƴaƴa kamar 80 annuba kawai da aka yi cikin mako biyu ƴaƴan shi kaman 80 suka mutu wata annuba da aka yi a Basra wanda aka wayi gari in za a yi sallah ba a samu sahu guda saboda yawan mace-mace mutane kaman za su kare Allah ya mishi baiwa gonakin shi so biyu suke haihuwa inabi din shi da dabinan sa suna haihuwa akwai wata kissa mai ban sha'awa wanda kissa ce sahihiya Imam Zahabi ya tabbatar da ingancin ta wanda aka baka bashi labarin cewa ana fari fa a garin nan rijiya kamar a ce borehole kenan a yanzu wanda suke ba gonakin ruwa tunda noman rani ne suke ta bushe ta lalace ana sai tashi yayi alola yaje bayan gari yayi sallah raka'a biyu yayi addu'a ta musamman yace ya Allah ka shayar da mu ruwa ile kuwa Allah ya mishi ruwa a iya gonar shi iya gonakin shi akai ruwa ruwa mamako aka ce da aka je aka duba ga ruwa ma dan kadan ne wanda ya gangara ta kwata zuwa wasu gonaki kuma wannan kisa ce tabbatacciya ba labari ne wai na kanzan ku rige ba labari ne tabbatacce cewa haka ya faru duk a cikin albarkar addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ci mishi Allahumma akthir malahu wa waladahu wa umrahu yana da wani gashi da yake ajiye da shi gashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yana zuwa har gidansu ya kwanta ya yi baccin rana ya ci abinci wannan falala ne da tawalu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in gaji mutun da wannan abun mummunan fasara to mummunan tunani gare shi tsohuwa ce dattijuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam gidanta ya kwanta a ɗakin ta ya bacci Annabi yana yin haka ba laifi bane gare shi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ya taja kai gashin shi na da yawa yafi gashin matan mu da kake gani gashin manzon Allah yana zuba a jikin kumatin shi yana da gashi mai zuba wafra don ya taje ya taje sai gashin ya zuba idan wanda yake makalewa a jikin kum shi kuma ana sai ya tara yana tarawa yana kullewa a wani kyakkyawan kyalle to a gidan shi din rashin lafiyar da kai sai ya sa a tsoma a ruwa sai ya baka kasha sai ka warke ko a maka wanka sai ka warke to da ya rasu sai wasiya yace a sa mai wannan gashin a cikin bakin shi ya tafi da kayan shi lahira daga haka aka bude bakin gawa aka dirmusa gashin aka tura mishi kayan shi aka cika mai wasiyar shi da shi aka rufe shi daga wani maka ƙarya yace akwai shi a Iraki ko akwai shi a Kwatano ko a mai sunan garin ma Istanbul ƙarya ce kawai ana yaudarar mutane ne babu wani abu cikin asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo yanzu da muke magana babu shi mutane sun gada amma yawanci abin da suka dinga yi kenan wanda yake da kyalle a daura mishi a kwankwasan shi in ya mutu wanda yake da alkyabba ya tafi da ita kabarin shi duk haka suka dinga yi saboda kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan khususiya ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani shehi yanda zaka je ka kwashi gashin sa ko wani ustazu ko wani limami ko wani alarma ka ce bari ya taje gemin shi ka kwashe gashin ka sa a jiyu ka tafi da shi zaka zo ka je kwashe corona baka sani ba ko mun gani Allah ya atishawa yana da corona ka je kwasa ko da yake an ce an kawo rigakafin ta ana ta murna kamar an kawo rigakafin mutuwa Allah shi kyauta ana shi kenan Allah ya kara mishi yarda Imam al-Bukhari shi rawaito wannan labarin a cikin Tarikhul Kabir labarin wannan gashin da aka same ainihin wato cikin kabarin sa Anas dan Malik yana daga cikin sahabbai al-mukthiruna minas sahaba masu hadisai da yawa musnadin sa hadisai 2286 hadisan Anas dan Malik daga ciki akwai guda 180 a cikin Bukhari da Muslim wanda suka ittifaki akan su Imam al-Bukhari ya kadaita da 80 Imam Muslim ya kadaita da guda 90 sauran kuma suna cikin littafin sunna iri daban-daban Anas dan Malik babban sahabi ne kamar yadda Ibn Hazm yake cewa wa manaqibuhu kathiratun wa jamma dan karka saurari magana wani wanda ya ce Anas ba sahabi bane ƙarya ne ma wannan magana ce ta mutanen da kamar yadda Malam Jafar Allah ya gafarta mishi yake faɗa cewa wannan magana ce da an ji sai a ma dariya ko a dauka kai motsatse ne amma mai hankali da yasa abin da yake yi babu wani mutum a cikin masu hayyacin ilimi da ya taba musun kasancewar Anas dan Malik sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin abu ne mutawatir dama ana sanin sahabi ko dai da tawatur ko da shuhura ko kuma da hadisai ahad ko ya bada labari da kanshi ko makamanta haka malamai duka sun lissafa a cikin ilimi to wanda yake labarin shi ya shahara a ko ina da ko ina irin su Abubakar irin su Umar irin su Talha irin su Aisha irin su Anas irin su Abdullahi dan Umar waɗannan duka labarin su ya shahara ko ina baka buƙatar kawo hujja to shine mutawatir akwai da kuma labarin su bai kai aka shahara ba irin Ukasha aga ukasha sai dan ka dan yi nisa zaka ji labarin hadisin shi ko in baka shiga makanta ba zaka ji labarin sabaka ka bi ha ukasha ba wata kila irin su Amr dan Salama wannan matashin yaro wanda yake wa mutanen garin su limancin sallah mai hadisin suratu sala irin Amr abun nan Ibn al-Huwairis Malik ibn al-Huwairis da makamantan su akwai kuma sahabbai waɗanda ba su kai wannan shahara ba hadisi dai dai ko kuma sahabi ta kai mashi da kanshi ma zai ce shi sahabi ne kuma a yadda idan an tabbatar da abinda ya tabbata daka in dai kaji mutuna faɗa wannan magana to kai makiyin gaskiya ne bai da babu bukata a saurare shi Allah ya tsare mu Allah ya sa mu gama lafiya wannan hadisi kamar da muka ambata yana nuni zuwa ga falalan la ilaha illallah dai da take da matsayi wajen yayi zinubai amma fa karka ji an ce haka ce to shikenan tunda dai ina da la ilaha illallah bari in je in ci gaba da yin kwaba da naga dama ba komai a'a zaka je ta naka tabo abinda kuma zaka lalata la ilaha illallah domin ta la ilaha illallah kamar yadda Hasan al-Basri yake gaya ma Allah wannan mawaki mai suna Abu Nuwas matan shi Nawwar ta rasu sun je makabarta Abu Nuwas wani mawaki ne wanda yake dan tasha ba yi da kirki duk abin da ka samu a ƙasa na rashin kirki yana yi ya zambaciwa ne ya zagiwa ne ya shagiya ya kaza da aka je makabarta Al-Hasan al-Basri shine malami a wajen sai ya ce mai kaga kabarin nan tanadin mai kamishi tanadin mai kamai sai ya ce na tanadin mishi la ilaha illallah fiye da shekara 50 da suka wuce sai ya ce mishi la ilaha illallah wannan tirke ne ina igiyoyin da za a hada a kullarin fa inna hal amudu fa ainal ibul ina igiyoyi ai baka kafa fandisho ko kace kai gida in kuma ba fandisho babu gida ko to shine sai ya fara waka yana cewa akhafu wara alqabri illam yu'afini ashaddu min alqabri iltihaban wa adyaka idza ja'ani yawm alqiyamati za'irun anifun wa sawwaqun yasuqul farzaka zuwa karshen waka ashahid shine kaji abinda malamai suka fassara su Hasan al-Basri cewa la ilaha illallah tirki ce kana buƙatan abinda zai daure tirken kai ya lalace shine ayyuka na ƙwarai istighfari bin Allah bin gaskiya kaucewa barna karcewa saban Allah Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gama lafiya zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi hadisin da yake cewa inda yake cewa babul islami naskhul adyani as-sabiqa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi